Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A Nijar kuma ana kama muni a tashar Mutafi Africa dake yammai akan mita 102.5 a zangar FM a gidajen radio masu zaman kansu na amfani Far'a Nomad Sarauniya Dalal Daniya. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ku sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adri Tore ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu zamu leka jihar Lagos dake Nigeria, inda za ku ji cewa kasar Libya ta koro wasu 'yan Nigeria fiye da 300 daga kasar ta a cikin wani mawuyacin hali. Haka kuma za ku ji koke-koken da wasu ɗaliban jami'u ke yi bayan yajin aiki da malaman jami'o'in Niger suka fara.
Tawali Umaru Zilalin ɗalibi ne a jami'ar Damagaram. Wannan yajin aiki da mutuna suke mu HDM mun yi Allah waje da sabbi
barin. To, kamar yadda kuka sani, a kowace ranar Juma'a mukan buɗe muku layukanmu na waya domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan lamarin da suke ci muku tuwa ƙorya. Lambar da kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan haka muna kuma dauke da shirin wasanni a takaice da Kamaru, amma duk sai an sha kanun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ta yi mummunar cutar Ebola ta bazu a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo saboda tabarbarewa harkokin tsaro a arewacin lardin Kivu da na Ituri da rikice-rikice suka addaba. Adadi na baya-baya da hukumar ta WHO ta fidda ya nuna cewa mutane 885 ne suka kamu da cutar, ciki ko har da mace-mace 555. Kokarin kasashen duniya na dakile bazuwar mummunar cutar a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya fuskanci kalubale. Yanzu haka likitocin sa kai da ake kira Doctors Without Border da turanci sun dakatar da ayyukansu na ceton rai. Wannan matakin na zuwa ne bayan hare-haren da aka kai kan wasu cibiyoyin jinyar cutar Ebola guda biyu a cikin wannan makon. Na farko shine wanda aka kai ranar 24 ga watan Fabrairu a Katwa, daga nan sai wanda aka kai a Butembo kwanaki uku bayan na fari. Hukumar ta lafiya ta yi Allah wadai da waɗannan hare-haren, ta kuma ce akwai babbar barazanar bazuwar cutar a lokacin da aka kai kari akan cibiyar Butembo. Akan dole wasu masu fama da cutar su hudu suka arce don tsira da rayuwarsu. Wani mai magana da yawun hukumar WHO, Christian Landmeier, ya ce uku daga cikin marasa lafiyar sun koma, yayin da har yanzu babu amo babu labarin na hudun. A bakin kofar titin Waga da ke kan iyakar India da Pakistan ne aka mika wa India wani matukin jirgin samanta da Pakistan ta kame, bayan da Pakistan din ta harbo jirgin saman yakin India da ya fada yankin Kashmir wanda ake takaddama a kansa. Ana saran cewa sakin matukin jirgin zai taimaka wajen kawar da barkewar rikici a tsakanin waɗannan ƙasashen biyu da kowaccensu ta mallaki makaman nukiliya. Ministan harkokin wajen Pakistan, Shah Mahmud Qureshi, ya faɗa wa 'yan majalisar ƙasar yau Juma'a cewa don nema a samar da zaman lafiya da kuma kawar da zaman fargaban da ake yi, za mu saki matukin jirgin India da ke hannunmu. A wata gajeruwar sanarwa, wani hafsan mayakan sama na India, Air Vice Marshal RGK Kapoor, ya ce rundunar sojan saman kasarsu ta yi murna da dawowar matukin jirgin. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin wajen India, Sushma Swaraj, ita ce ta kasance babbar baƙuwa a taron ministocin da aka yi yau Juma'a na ƙungiyar haɗin gwiwar ƙasashen. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun tsaron ƙasar Somalia sun kawo ƙarshen ƙawanyar da 'yan ƙungiyar Al-Shabaab suka yi a wani gini da ke birnin Mogadishu, bayan ba ta kashin da suka yi da mayakan har kusan sa'o'i 24. Mayakan ƙungiyar da ba a san yawansu ba sun boye a wani gini dake kusa da wani hotel a jiya Alhamis. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar wasu tagwayen tashin bama-baman mota a unguwar ya karu zuwa 30 a cewar takardun asibitoci guda uku. Kungiyar Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida ta dauki alhakin kai tagwayen hare-haren na jiya Alhamis da kuma mamaye ginin da aka yi. Tunda daren jiya aka fara dauke ba dadi a lokacin da mayakan na Al-Shabab suka fara ta da wasu bama-bamai guda biyu a wajen wani rukunin hotel da gidajen cin abinci da ke birnin.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu sai rahotanni kuma zamu fara ne da rahoto daga jihar Lagos dake Najeriya inda hukumar bada agajin gaggawa ta kasa ta dawo da wasu ƴan Najeriya a daren jiya daga kasar Libya ta babban filin jiragen sama na Murtala Muhammad wakilinmu a Lagos Salihu Jibril ya aika mana da ƙarin bayani.
Alhaji Idris Abubakar Muhammad shine babban jami'in hukumar ta nema dake kula da shiyar Lagos kuma ya man karin haske game da ƴan Najeriyan da aka dawo da su gida.
Su wannan mutane da muka karba mun karbe su ne a cikin shiri wanda yake tsakanin gwamnatin tarayya ta Najeriya da kuma hukumar kaura ta duniya wato IOM da kuma tarayyar kasashen turai wato the European Union. A cikin wannan aiki da yake gudana a cikin kwanakin nan mutanen nan wanda sukan tafiya ta cikin hamada ta kasar Niger su je Libya a cikin kokarin su da suke su kaura cikin zuwa kasashen turai saboda neman rayuwa mai inganci, yawancin su sukan makale a kasar Libya su ba su shiga kasan turai ba su kuma ba su samu daman dawowa nan Najeriya ba.
A kasarin ƴan Najeriya da ake dawowa da su daga gida dai suna zuwa kasar ta Libya ne da azumar ƙetarawa zuwa turai domin samun ingantaccen rayuwa, abinda ke sa wasu macewa tun a cikin hamadar Sahara, wasu kuwa ke fadawa hannun ƴan fataucin mutane ko kuma cinikin bayi. Ga dai abinda wata daga cikin waɗanda suka dawo gidan jiya ke cewa. Da kaina na dawo gida ganin irin azabar da na samu kaina a ciki, wani lokaci kuna gida za a fasa gidan naku a fito da ku a kwashe kayayyakin ku a garkuwa da ku kana kuma a dinga karban kudade daga ƴan uwanmu dake gida kafin a sako mu. Kai lamarin dai babu dadi. Sau da yawa dai hukumomi na bada shawarwari ga ƴan Najeriya da su guji jira zuwa kasar ta Libya akan hanyar su ta zuwa turai. To kowane irin shawarwari hukumomin za su ci gaba da baiwa ƴan Najeriya da ke samun kansu a irin wannan hali? Ga dai jami'in hukumar ta nema Alhaji Idris Abubakar Muhammad.
Shawara da muke ba wa mutane har kullum cewa kaura daga Najeriya zuwa wata ƙasa saboda neman rayuwa mai inganci ba laifi bane, domin mutane sukan kaura daga waɗansu ƙasashe su zo nan Najeriya don su samu rayuwa mai inganci. Dama cikin tarihin duniya akan kaura, dokoki na Najeriya da ma ƙasashen duniya ba su hana mutane kaura ba, illa iyaka mutane sukan yi kauran nan ba tare da bin ka'idoji ba. Bai kyautu ba mutane su sa rayuwarsu a cikin wahala ta tafiya cikin hamada, waɗansu ma su rasa rayukansu a kan irin wannan tafiye-tafiye. Ya kamata mutane duk wanda yake da niyyar yin kaura ya bi hanya mai inganci wanda zai samu takardunsa ya shiga jirgin sama ko ya shiga mota ya je duk ƙasar da yake so ya je ya samu rayuwa mai inganci. Shine shawarar da muke ba mutane har kullum.
An iya magana dai na cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira. Babin Yar Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Salihu Jibrin, yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda malaman jami'o'i a jamhuriyar ta Niger sun ce sai dai a kashe tsohuwa a kan dadawarta, inda suka kuduri zuwa yajin aiki sai idan gwamnati ta amince su su yi zaɓe na shugabannin jami'o'in. Ga rahoton wakiliyarmu Tamar Abari daga Damagaram.
Dr. Abdulkadir Musa Isaka magatakarda ne mai kula da hulɗar jama'a a kungiyar ta Next ta Jami'a da Magaran ya ce sun kuduri aniyar zuwa yajin aiki kowane sati idan har ba a biya musu bukata ba.
Tunda muka aje takarda mun gai yajin aiki za a rika yi duk sati na kwana uku. Yanzu dai cikin hakukuwan wanda dai ba mu ja da baya gare shi shine a barin mu zabi magabatan mu, su kuma suka ce a nada mana magabata za su yi, mu kuma muka ce a kan wannan ba mu ja da baya zabe a barin mu zabi magabatan mu, tunda su ma dai zaben su aka yi inda suke nan zamani.
Mene ne matsala tsakanin zabe da kuma nadawa na waɗannan su magabata na?
Kowa ya san da zabe yayi, tunda zabe mutun sai ya zo ya nuna shi wane ne ga abu da zai yi mutane su yi tunani su ga yana iya ko bai iya. Nada kuma wata rana sai a ji a nada muku wani da bai san kan gadan yanda aikin da yake, sai ya rika mai da jami'o'i baya. Kuma jami'a, ina tunasar da mutane, jami'a ba wurin wasa ne ba. Duk ci gaban kasa a jami'a ake koya ma mutane, wurin da ake formar mutane ne, sai kwararre kuma kwararre cikin harkar jami'o'i. Ɗan jami'a su suka san shi, ba wani ɗan siyasa ba da yake wani wuri.
To ko me kungiyar ta Next za ta ce game da wasikar ministan ilimi mai zurfi na cewar a cire kuɗin duk wanda ya je yajin aiki?
Mu yanzu ba shi bane ba gaban mu wannan cirewar da yake yi. Mu abin da yake gaban mu hakkin nan namu muke so mu kwato, ba ruwa mu yayi ta cirewa, mu mun san me muke nema. Yayi ta cire kuɗin, tunda abin da yake nan ga cirewa shi yana nan ga tsammani kama wani abu ne, abin da ake nan ga asara ya kamata ya diba. Yau kwana ɗaya na yajin aiki a cikin jami'a, asarar da take ciki ba karamin asara bane ba. Ba zancen wani ya cire wani albashi, wannan cire albashi banza ne, ba komi ne ba yake nan gai. Ya tuna da ƙasa ya mance wannan zancen cire, a dawo kan ka'ida. Ka'ida ita ce a bari jami'o'i su zabi magabatan su, komi ya ci gaba, ƙasa ta ci gaba. Da
kamar gwamnati kun tattauna na ganin ku zamana akan teburi guda na a samu bakin zara.
Minista ya kiraye ɗan kungiya ta ƙasa gaba ɗaya na mushina da jami'o'i. Ba abin da ya gaya musu bancin suna kan bakarsu, har yanzu su naɗa magabata za su yi kenan. Ya nuna da su ma ba sha da baya za su yi ba. To mu ba wasa muke ba, kun ana so ƙasar ta ci gaba, su shafa ma jami'o'i lahiya, su ci gaba da aikinsu yanda su ya kamata. Duniya na ta ci gaba, ana mai damu ba bai dace ba.
Su kuwa daga nasu waje ɗalibai na jami'ar cewa suka yi irin wannan yaje-yajen aiki a kansu take karewa.
Dawul Umaru Zilalin ɗalibi ne a jami'ar da Magaran. Wannan yajin aiki da mushina suke, mu HD mun yi Allah wadai da shi, sabi ba don koyin ba, sabi da a kanmu take karewa. In kika ji ba yanzu a University of Zandar da license ta shekara uku ce ake ana samun wannan takarda tsawar da ake ce ma license, amma yanzu daga rabin wannan sai kai shekara biyar zuwa shida da kyar ka samu license.
Sunana Yakubu Mustafa. Gaskiya wanga yajin aiki da mushannin mu suke yi, ya kamata a ce kama gwamnati ta diba sun zamna sun sasanta, saboda ko in kuna tuna a bara ma an samu wannan matsalolin diya sai ta kawo ritar diya latti diya.
Tamara Abari, muryar Amurka daga da Magaran a jamhuriyar Niger.
Ka sa mati ya kallo sai hakuri, yau ma mu koyi zaman duniya sai hakuri.
Kuma da Allah a gaida Tamar Abari, kamar da kuka shi a farkon shirin, yau ranar Juma'a ce, don haka layukan mu a bude suke domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan al'umuran yau da kullum da kuke son yin sharhi akan su. Amma kafin mu bude layukan mu, mu shakata da wannan waka.
No. yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Assalamu alaikum, wani akan layi? Oke, daga Yobe, ba mu albarkacin baki, me ra'ayin ka yau? To layi yayi halin sa. Bari mu je a Kaduna. Wane da Kaduna?
To Abdulaziz, barka da aiki.
Barka ka dai, me sunan ka malam?
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, gare ka.
To Abdulaziz, mun kara godiya ga Allah da haka zaɓi lafiya gama lafiya, kuma muna kara jinjinawa su ma manyan kasashe da suke kara cin shugaban kasa murnar cin zaɓe. Duniya ta gani ta tabbatar zaɓe ne aka yi, ba mu ba ɓoye-ɓoye, ba mu duba, ba komai. To muna ƙara kira ga shi ɗan takarar jam'iyyar PDP, ya kamata shi tunda ya sa hannu kafin zaɓe da bayan zaɓe alƙawarin zaman lafiya, to ya cika na farko, ya rage na biyu, kuma ya riga ya sa hannu. Kuma shi ma da zai haƙura, haka zai sa mu talakawa mu ga ai mai haƙuri ne, mai juriya ne, kila wani dama ta zo mu iya baki. Da yanzu mun zama a Najeriya, talakawa fa mu ne muke ɗaura, mu ke saukiya, ba wani mai ƙarfi da zai iya cewa zai ɗaura mana shugaban da ba mu so. Da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla malam Murtala, mun gode, na karɓi Abdulaziz yanzu. Yanzu kuma za mu je Yobe. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Ana magana Ibrahim Belgrade daga babban gida karamar hukumar Tarmo a jihar Yobe, Najeriya.
To malam Ibrahim, muna jin ka.
Wato a gaskiya maudu'in abin nan akan ne ne make abin nan din bayani akai?
A yau muna son ka bayyana mana abin da ke ci maka tuwa ƙwarye ne, duk abin da kake so ka ja hankali akai ko kuma ka ba da shawara akai.
Haka ne, wato abinda yake cimin tuwa ƙwarya babu kaman Atiku nan da yake cewa zai je yayi ƙara. Mu mamaki yake ba mu.
Me yasa ka ce haka?
Ai, duba ce dalili na shi lokacin da Goodluck ya faɗi a zaɓe, ya sauri ya nuna ya yi wannan abin nan, ya je ya yi wa abin nan Buhari mabaya. To shi ne Doctor, muna kyautar da, to shi wannan Atiku zai nuna zai fi abin nan Goodluck Doctor, amma kuma ya zo ya zubar da mutuncinsa. Ai, shi ɗan arewa ne, shi ma namu ne.
To mun gode malam Ibrahim, yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Neja?
To kuna magana ne da Dan Lami Joja Kadara, jihar Neja, Najeriya.
To malam Dan Lami, muna jin ka.
Ra'ayina da nake son baka, mu ƴan Najeriya ya kamata mu yi nazari, don Allah da Annabi, mu san cewa bai kamata a ce yaro mai shekara 5 da dattijo wanda ya kai shekara 100 a ce maganar su iri guda ba. Ya kamata mu rika tattaunawa, duk ɗan Najeriya yana da amfani a kasan nan, ya kamata mu haɗa kai mu tafi tare, shi ne mafitan mu. Amma nunan bambanci da muke sama na gaskiya ba cin gaba ba ne, ba wayewa ba ne. Ya kamata Najeriya ta wuce wannan wurin, tun da yake a lokacin da aka yi zaɓe da na Buhari ta yi, ya yi kara, yadda ya yi kara a kotu, shi ne zaman lafiya. Duk wanda ya ce ya bi umarnin kotu yana son zaman lafiya.
To mun gode malam Dan Lami daga Niger. Har yanzu dai muna nan a jihar Neja, mun ƙara samun wani kira.
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To malam Ibrahim mai wankin hula, muna jin ka.
To alhamdulillah, radio na samu lambata ta shiga a gidarenin naku yau.
Allah
ya sa. Abin da ke roƙo ga gidanar Buhari, tunda har Allah ya bashi dama da ya koma wannan mulkin, to don Allah abin da muke roƙon shi kar ya ba mu kunya. Don saboda ina ga a tarihin dai Najeriya yana da wahala a samu wanda Talakawa birni da ƙauye suke ƙauna kamar shi. To kar ya ba mu kunya, muna abubuwan da yake za mu ji daɗi, ko da bayan ainihin bai da rayuwa ne ko kuma mu da rai kasance ana tuna shi kowane lokaci a cikin wannan aikin Buhari ne yayi shi sabon da muke roƙo da nidar Buhari kenan.
To mun gode Mallam Ibrahim da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu je birnin tarayya Abuja.
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Abuja?
Na muna fara magana da Aliyu Aminu Zinku daga Abuja.
To Mallam Aliyu, muna jin ka.
To na farin ciki da samun ku.
Allah sarki, mun gode.
Allah ya sanya albarka ga wannan gidan lalo da mai da fadin gaskiya da kuke.
Amen.
Sannan kuma ina.
To mun gode Mallam Aliyu Aminu. Yanzu kuma bari mu je jihar Benue.
Hello,
da wa muke magana daga Benue?
Shukran, Shugaba Haruna ne daga Benue.
To Malam Mansur Haruna, muna jin ka.
Yawa, muna son gama Tigo ya haƙuri.
To
ya haƙuri. Sai je kotu.
Kada ya je kotu kace.
Ya je kotu ma ba riba.
To mun gode Malam Haruna, yanzu kuma za mu je Nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Nasarawa?
Dai ne dan Lari Musa Gangi dan Bikino.
To
dan Nasarawa ka fitin shi kuma baba wallahi da wadau battery.
To muna jin ka dan Lari Musa.
Ba mu abin da muke roƙo ma manyan Najeriya, especially ga Musa Abdullahi da Musa. Dai na ana da su sa mu da mutana ka bai da kyau ba mai amfani zabe. Ta an gama zaba karfi tuna na ba mawuni ka fita ya ma hakawa. Na bai da kyau ba fa. Wani abu na yana bai da kyau shi ne kidan.
Ke mun gode dan Lada Musa, yanzu kuma za mu je da Maturu.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga da Maturu?
Dan harko suna na Muntaka mai lalle cikin babbar tashar da Maturu jihar Yobe Najeriya.
To Mallam Muntaka, muna jin ka.
To hakika ni abin da zan faɗa guda ɗaya ne. To ci a ciku. Da Allah bai ba ci wannan zaɓi ba. To dama abin da ke so ya faɗa kare saboda mun ya taɓa malamai. Ni kuma malamai sun sai da gida mu daidai Allah ya tuta mu san mulki amma kuma ba zai same shi ba. To dan haka in tabbatar da wannan ina nan saboda mu ya nuna mana Najeriya baya yi. Mu ga gwamnati da kuma ba. Da ba ta ta lafiya.
To daga Abuja kenan. Daga da Maturu kai yanzu dai za mu sake komawa Abuja. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Abuja?
Kuna magana da Zubairu Usman Mohammed daga Abuja Najeriya.
To muna jin ka Mallam Zubairu.
Wato ina ƙara gode na VOA akan jajir cewa da kuke a kan wani shiri da kuke wayar da jama'a Allah ya saka muku alheri.
To mun gode.
Kuma ina so in yi kira ga al'ummar Najeriya. Mu taru mu haɗa kanmu. Wannan ƙasa ita ce tamu. Ba mu da wata ƙasa wadda ta Najeriya. Saboda haka musulmi ta roƙon Allah ubangiji Allah zai maka ka karmu lafiya.
To amma mun gode, yanzu kuma za mu sake komawa Yobe.
Yawwa, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Kuna magana da Yalawan daga nan garin Gasamuwa garamar hukumar Jakusko ta jihar Yobe.
To muna jin ka, menene ra'ayinka yau?
To ra'ayina ni dai ina kira ga jam'iyyar adawa musamman ma PDP. Su dawo su haɗa kai su kira mutanen ƙasar nan su kwantar da hankalin jama'a a zauna lafiya, su yi haƙuri da tashin hankalin da suke nema zuwa kotu ko wani abu makamancin haka. Su dawo su yi haƙuri tsohon shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar su ba su shawarar da ya kamata tsakanin su da Buhari a yi sulhu a zauna lafiya don ƙasa ta ci gaba.
To mun gode. Amma mun gode da ra'ayinka, mun kuma gode da duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu a yau. A nan kuma za mu dasa aya sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice. A
fadar jamhuriyar kamar makon uku kenan da kula-kula din kasar guda 18 suka koma buga gasar La Liga da mana kasancewan can baya kula-kula din sun fama da rashin kudade na tafiyar da gasar amma coach Umaru ya mana karin haske kan tallafin da gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamar ta mika musu
yanzu kam komai na tafiya da ke domin dama abin da aka tambaya shine ita FIFA ta tambayi cewa ko ɗan wasan kwallo ba su da haƙƙi ba biya su haƙƙin su ba shine ta sa baki a ciki to yanzu dai gwamnati ta ba wa presidenti don kuɗi wanda yanzu masu buga nan sun samu daman su za su samu kuɗi to yanzu kan ba matsala komai na wuciya da su mun san gaba ba
club din Cotton ta Birnin Garwa ita ce ta farko akan Allan da maki 7 sai kuma Union ta Duwala ita ma ita ce ta biyu da maki 7 ta uku kuma ita ce club din Avion Academic da maki 5 sai kuma La Liga na Ajimba club din Young Sport Academic ita ce ta farko akan Allan da maki 7 sai mai mata ta biyu ita ce club din Stadrenat da maki 7 haka zalika ta uku ita ce club din Leicester da maki 6 club din Indomitable Lion za ta karbi bakuncin club din kasar Comoros a birnin Yaounde a watan gobe anda za su gwada kwanjin su na neman tikitin tafiya gasacin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a kasar Masar a shekarar 2019 nan coach Umaru ya kara mana haske akai
eh kasan abun da ya sharowa kamaru kenan fa kuma mu da wani ne mu da Komor ne kuma karshen wata da zamu yi anan a Yaounde zamu yi da mu da Komor idan muka dake su zamu tafi zamu je wasan zamu je yin shi to kasan kuwa in ba dai sakaci ba kan Komor ba za ta iya zuwa ta dace mu a Yaounde ba kan dan zai iya
kana da kwarin gwiwa kenan cewa kamaru za ta dake kasar Comoros
za ta tafi haba ai kamaru wato in ban da dai sakacin masu tafiyar da kwallon kafa ai kamaru kasa ne na kwallo gaskiya kasa ne na kwallon kafa a Afrika nan duk wanda yake zai kara da kamaru fa yana cikin matsala fa yana cikin matsala Allah
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai shirin na gaba shirin to mana yanzu kuma sai labaran duniya a takaice
A takaice hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce ta yi mummunar cutar Ebola ta bazu a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo saboda tabarbarewa harkokin tsaro a arewacin lardin Kivu da na Ituri da rikice-rikice saka addaba. Adadi na baya-baya da hukumar ta WHO ta fidda ya nuna cewa mutane 885 ne suka kamu da cutar ciki har da mace-mace 555. A bakin kofar titin Waga da ke iyakar India da Pakistan ne aka mika wa India wani matukin jirgin samanta da Pakistan ta kame bayan da Pakistan din ta harbo jirgin saman yakin India da ya fada yankin Kashmir da ake takaddama a kansa. Dakarun tsaron kasar Somalia sun kawo ƙarshen ƙawanyar da 'yan ƙungiyar Al-Shabaab suka yi a wani gini da ke birnin Mogadishu bayan ba ta kashin da suka yi da mayakan har kusan sa'o'i 24. Mayakan ƙungiyar da ba a san yawansu ba sun boye a wani gini da ke kusa da otel ɗin tun jiya Alhamis.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Kafin mu yi sallama da ku muna ba da san yanzu sai a madadin Maryam Dauda ta tana gabatar da shirin da kuma Julie Grisham da ta hada shirin da ba da umarni sai injin namu Hajiya Zainab ni ne naku Abdulaziz Ajibi Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.